da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM a can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na Facebook live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa sai kuma ni Usman Ahmad Kabara
Masu sauraro yau Laraba 11 ga watan Afrilun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari yau ma ita zani
haka yake Hafsat Billa din mai sauraro naji na'ura ta dan miki tangarda to ida yau kuma zamu yi magana ne akan shugabancin shugaba Muhammadu Buhari wanda ya bayyana cewa zai fito takara karo na biyu a shekarar 2019 idan Allah ya kai mu shin me yan jam'iyyar adawa na PDP suke cewa har ma da su na APC din masu mulki
taro kadai da PDP ta yi na Katsina ya ici mai sauraro ya tabbatar da cewa gaba ɗaya APC ma ta Katsina kusanta dawa PDP to wannan yana tabbatar mana da daga Katsina zamu fara kare shi
shugaban kasa Muhammadu Buhari mutun ne kaman kowa mutun ne wanda yana da jini a jika idan MPDP suka ga suna da matsalolin su saboda a'a ya musu mummunan kai ba don kowa ba saboda a'a rashin tsaro rashin gaskiya rashin riƙon amana ga sace-sace PDP da ta yi tattaki akan mu sai da ta nemi saida Najeriya gaba ɗaya
Shi kuwa Aminin Isa Lawal Ikara wato dan iya ga abin da yace.
Wasu na fadin takarar za ta iya karyawa jam'iyyar shugaban kasa Muhammadu Buhari kadari. Wasu kuma na ganin takarar shugaban kasa Muhammadu Buhari ce ma kawai za ta iya taimakawa jam'iyyar wajen cimma buri.
To bayan mun ji somin tattaunawa da muka ji somin tabinta farkon shirin wato wanda wakilin Madina Dauda ta hado mana a zauren muhawarar yau da gobe tare da matasa zamu kuma karanto sakonnin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota
To bari mu fara da jin tabakin dan iya akan wannan batu na sake tsayawar shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari takarar shekarar 2018
akan hayya muka hade da dan iya yau yana tafaman sauri nace dan uwa lafiya ku wani ganka yau da sanyin safiya ka fito haka da wuri-wuri yace eh ai da ma can gurin kaza ni dan na san ila kai ma ka ji labari cewa a karshe dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tabbatar mana da ya taka tsauri maganar sake taka takarar shugaban kasa a shekarar 2019 yace yanzu kam yana da marari yasa nace bari dai in tawo gurin ka don yanzu ta riga tai wari maganar boye-boye game da taka takarar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta fito sarari don tunuma naji yan siyasan kasa sun fara tattauna batun taka takarar shugaban kasa Muhammadu Buhari wasu na fadin takarar za ta iya karyawa jam'iyyar shugaban kasa Muhammadu Buhari kadari wasu kuma na ganin takarar shugaban kasa Muhammadu Buharin ce ma kawai za ta iya taimakawa jam'iyyar wajen cimma buri nace lallai dan iya sanar da taka takarar shugaban kasa Buhari fa ta sa yan kasa na ta bikin baje nasu ra'ayoyi wasu na fadin a gaskiya Nigeria na buƙatar sauyi wasu kuma na fadin shugaban kasa Muhammadu Buhari ne kadai zai iya ceto talakawan kasan nan da rayuwar da suke irin ta bayi wasu kuma na ta fadin shugaban ban kasa Muhammadu Buhari ne kadai zai iya ceto talakawan kasan nan daga rayuwar da suke kamar ta bayi musamman dai da yake suna ganin ai ya sha aradin share masu cin hanci da rashawan da suke kira barayi ga kuma shirin shimfida ayyukan more rayuwa a kowane layi ko da yake dai kuma wannan sanarwar taka takara ta sa jikin wasu yan siyasar kasar yayi sanyi musamman ma dai wadanda dama su wannan kujera ta shugabancin kasar jihar suke zaman jiran kwadayi wasu ƴaƴan jam'iyya kuma sun riga sun fara juyayi kan cewa takarar shugaban ƙasa Buhari ma ka iya hankada jam'iyyar kan gadar tsautsayi saboda a ganin su tunda shekarun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sun yi nisa ya kamata ya bar kujerar ga matasan da ake yayi dan iya ce to ni dai gani na maganar shugaban ƙasa zai takara ko ba zai yi ba ta riga ta zo karke kuma ma mai makon ƴan ƙasa da masu neman kujerar su dinga soke soke kamata yayi ayi zaman jawo hankalin shugaban ƙasan game da duk wata baraka da ake ganin ta barke musamman ma dai sace sacen mutane da ake kamar goji da kuma dibar dukiyar da wasu ke kuma su yi fuffuke alalun ko tsarkake tsamin tsaro da carafken cafko masu cinye kudin ƴan Najeriya ne ake yi wa gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari take a bangaren siyasa ma ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tuna da gogaggun ƴan siyasan da aka yi fafutuka da su domin su ma suna buƙatar haske ma'ana dai a ba su mukamai su ma su samu mafakar da za su dan fake idan kuma har shugaban ƙasa ya gaza lillike ramukan matsalolin da ƴan ƙasa ke yawan koke-koke to shikenan sai ya kuka da kanshi idan ranar zaben shekarar 2019 ƴan ƙasa suka yi mai kisan mummuke dan dai gaskiyar batun shine har yanzu akwai lamuran gwamnatin da wasu ƴan ƙasa ke ganin akwai sake
so dan iya kenan kuma kin san magana da na maganan takara yana ganin cewa kamar yadda kika san ya saurari ainihin tattaunawa da zamu ji wato abin da su yaso yazo iri daya to yanzu bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku na cewa me kuke kallon tsayawar takarar shugaba Muhammadu Buhari a shekarar 2019 ga abin da kuka ce
To sakon farko ya fito daga Aminu Fatakai Ringim. Yace Baba Buhari ka bata rawarka da tsalle tun a zaben baya inda ka cewa ƴan Najeriya su yi sak. Ka manta da cewa yawancin su bara gurbiri ba abin da suke sai dima mu kujera. Kaga yanzu sai mun darje.
To Shehu Adamu Rijau yace to ni dai dama ƙura'a ta ta shugaba Buhari ce saboda haka wannan sanarwar da yayi na tsayawa takara karo na biyu wato 2019 ta zo mini daidai kuma ina kira ga duk wani mai son ci gaban Najeriya da ya biyo sahu domin mu yi wa shugaba ambaliyar rututu fiye da wanda muka yi masa a zaben 2015 saboda haka idan ya samu ya karasa karagar mulkin sa ta kasar kuma ya kai kasar gagaci ko kan hanya
to sai Abdulkadir Abbas yace ina da tijan Hausa ce a karafka. Ai, ya tashi daga wannan bangaren kuma sai ya ba wasu dama su yi.
To fa. To sai kuma mai turare Gwadabawa ya ce da tare suka hada wannan sako da Lawali Isa Gwadabawa suka ce gaskiya Buhari ya san inda dare ya yi masa don kuwa yau ba irin jiya ba ce don ba mu ga wani canji a zaben da muka yi na 2015 ba hakika da yawa talakawa sun yi da na sani lallai idan ya ce zai tsaya takarar 2019 lallai za mu yi gabas da shi ko kuma
shi za mu yi gabas shi kuma yamma
fara wasu a hannun dama da hagu
ke
saboda kuwa bayan da za a isa ba shi ƙuri'u.
To sai mu da Musa Hadarin Asuba da Magaran da Haris A. Adam Goran Maji da Jibrin Umar na Basa suka ce yau da gobe sai Allah to mu dai fatan mu ga shugaba Buhari idan har hakan zai zama alheri ga ƴan Najeriya to muna taya shi addu'a. Allah ya tabbatar.
To amin. Sai kuma Aminu Adamu Malam Maduri yace tare suka hada wannan sako da Umar babban yaya sabon gida suka ce salamu yau da gobe ikon Allah hakika mu dama kayan mu ne ya tsinke a bakin kaba kawai jira muke yi lokaci yayi mu masa ruwan ƙuri'u ku tashi lafiya Oga Usman da Madan Hafsa
to fa kai ma Oga
to sai Abubakar Labaram yace mu dai a hanyar funtuwa ba mu san ana tsaro ba
to shikenan abin da yace shi Tofa, to sai kuma Safiyanu Gumal Zangon Daura yace yau da gobe alhamdulillah masha Allah da samun wannan labari daga bakin shugaba Muhammadu Buhari ko mai dadin ji wayo Allah haka yake
To sai Usman A Jigilawa yace masu tunani da san wato da san in meye mulkin al'umma sun san Buhari bai tabuka komai ba in banda propaganda da kuma karkariya a matsayin sa na dan APC ban taba zaben da nayi sani ba irin zaben Buhari kuma komawar Buhari mulkin kasar nan masifa ce ga mu talakawan Najeriya muna talakawa ba za mu sake zaben shi ba
to fa Sai Prince Tasi Ibn Abdullah Azare da Malam Yahaya Damno Azare suka ce ba shakka muna maraba da wannan tsayawa ta shugaba Muhammadu Buhari da zai yi. Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu da soso ma gaba daya.
To sai Sani Lawal Umar yace salam yau da gobe. Hakika bayyana sake tsayawar Baba Buhari karo na biyu hakan shine mafita domin karasa ayyukan da bai karasa ba saboda kurewar lokaci domin Hausawa na cewa da sabon gini gara yabe.
To sai Muhammad Bashir Jibril MBJ yace Allah dai yayi mana abin da yafi zama alheri in babu alheri a zaben sa na gaba to Allah ya Allah ka sa kada ma ya fito
to sai Aminu fata kai yace mai girma shugaban kasa ni dai a gani na kai da samu irin goyen baya kamar na zaben baya har abada duba da yarda kasar mu wato yadda kasar mu ta koma kuma fa abin da sai addu'a
sai Ahmed Sale na fada yace tare suka hada da Mansur Baba Wuro shi ma dan na fada suka ce har da ma Zainab Musa mai addu'a suka ce hakika duk wani dan Najeriya hasashen sa game da shugaba Buhari ba zai wuce samun saukin rayuwa ba domin ya dauko hanyar da mu talakawa muke ganin za ta haifar mana da alheri hakan tasa muke ta addu'a Allah kuma ya amshi addu'ar mu har yau har gobe fatan mu shine Allah ya ba mu sa'a Buhari ya cika mana ayyukan alkhairin da ya sa a gaba an ta safina da uga kabar a tashi lafiya yau ana tare da ogiya Hafsani
sai Iliyasu Abubakar Potiskum yace salam yau da gobe Allah ya sa hakan ya zama alheri ga mu jama'ar Najeriya kuma insha Allah muna tare da shugaba Buhari a shekarar 2019
to sai mu ce a ƙarshe zamu rufe da Abubakar Abashe Tsafe yace Allah ya yi mishi jagora to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni
to yanzu sai a gyara zama a saurari muhawara akan wannan batu na sake tsayawa takarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a shekarar 2019 mai zuwa wanda wakiliyar mu Madina Dauda ta yi da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe
Ina tare da bakina mutum hudu. Akwai ambasada Ibrahim Bala Aboki, shi dan PDP ne. Ina tare da Mustafa Baka da Khalid Ismail, sannan da Abdulhamid dan Kerko. Wa'annan ukun dai na san ɗan APC ne. To ambasada, yaya ka kalli wannan al'amari ne da shugaba Buhari ya ayyana buƙatar sa na sake tsayawa takara?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masu sauraro. Hakika fitowa ta shugaban kasa na kokarin gwada kwanjin da yake so yayi again karo na biyu wani abu ne mu a wajen mu abun farin ciki domin zai fi mana sauran kai saboda ba dan komai ba mun ga abin da ya shekara uku alƙawarinka dukkan ya ba daya da ya cika in fact in mutane za su iya tunani kuma wanda suke iya gani a social media ko kuma a labarai taro kadai da PDP ta yi na katsina na ɗan tsakanin nan bakwai ga watan nan ya ici mai sauraro ya tabbatar da cewa gaba daya APC ma ta katsina kusanta dawa PDP to wannan yana tabbatar mana daga katsina zamu fara kare shi
jihar sa kenan to bari zo wurinka Khalid Ismail ya kaga wannan
Wannan al'amari zan iya cewa shugaba Buhari bai yi karatun ta nutsu a kansa ba. Na farko bai wa kansa adalci ba. Buhari yanzu yana neman shekara 80 a duniya. So idan zan iya magana ta fiska guda uku. Fiska ta farko ita ce fiska ta shari'a wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana idan mutum Allah ya ce ina na cika muku halitta zan naka sa muku wannan halittar wannan bai ishe ku abin lura ba. Mutumin da ya shekara 80 a duniya yau yana da karancin koshin lafiya yana da karancin kwakwalwarsa tana da karancin tunani sannan yana da karancin kuzari na duban me zai iya tafiyarwa da shi don me Allah ya naka sa masa halitta a halin da kasa ta take ciki na farko bai kansa adalci ba to na biyu ni daga jam'iyyar APC da muka taho duk abun da ya faru da kuma ƴan Najeriya da muka tsaya muka zabi Buhari tsayin daka muka ga ya zo gwamnatin nan don ya cire mana kitse a wuta so yau dan bai cire mana kitse a wuta ba babu abun mamaki don kansa ma bai iya wa adalci ba balantana yawa al'ummar Najeriya adalci
mu daga jam'iyyar APC da muka zaman APC tagumi bai mana adalci ba, wannan ya fito mana da zahirin wani irin mutum ne shi, don bai da mashawarta a bangaren rayuwarsa, bai da mashawarta a wajen tafiyar da kasa, sannan ba zai iya cire mana kitse a wuta ba mu ƴan Najeriya.
To bari da wurin ka Abdulhamid dan Kerko, kai ma din dan jam'iyyar APC ne, ya kaji kalamin waɗannan mutane biyu?
To alhamdulillah, assalamu alaikum masararran mu dukan mu anan mu ƴan Najeriya ne, kuma kowannen mu yana da ra'ayinsa. A ra'ayina kuma a matsayina na shugaban kungiyar nan da take rajin canji na al'adun shugaban kasa Muhammadu Buhari da ake kira Be the Change Organization, PDP ta dade tana tattaki akan mu na shekara 16. Babu tsaro, babu asibiti, babu makarantu, babu babu babu. Bamu isa mu fito mu tsaya gaban abin jefa shara ba, muna tsoron kar bam ya tashi. Shugaban kasa Muhammadu Buhari mutum ne kaman kowa, mutum ne wanda yana da jini a jika. Idan MPDP suka ga suna da matsalolinsu saboda a ya musu mummunan kai, ba don kawai ba saboda a rashin tsaro, rashin gaskiya, rashin riƙon amana, ga sace-sace, PDP da ta yi tattaki akan mu sai da ta nemi saida Najeriya gaba ɗaya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi kaɗai ne muka duba muka ce a Najeriya wa zai kwato ƴancin talakan Najeriya, wa zai kare haƙƙin ɗan Najeriya, wa zai ba wa talaka haƙƙinsa. Talakan nan sun daɗe muna neman wannan dama.
Amma zan tambaye Mustapha Baka yanzu, ko ya kare mu talakan Najeriya waɗannan abubuwa da Abdulhamid ya faɗi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To hajiya, gaskiya ni a tawa fahimtar a tawa mahangar zan iya cewa kulliya ba ta yafa kudin sabulu ba. Da gaske mun zabi General Muhammadu Buhari saboda ya mana maganin matsalolin da muka shekaru a ƙarƙashin gwamnatin PDP. To zuwa yanzu in ka dau biro da takarda aka ce ka rubuta matsalolin da ya shigo ya tarar wa'inne ne ya kawar, babu ko ɗaya da zaka iya cewa ya kawar. Kama daga corruption din da yake magana. Yau a wannan lokacin ana magana corruption is everywhere, gashi nan an rasa inda za a yi hatta a cikin gidan gwamnati, shugaban ma'aikatansa ko shugaban jami'an gwamnatin ana fama da maganar corruption a ƙarƙashin shi. Gasu nan ba za ka iya lissafa su a ƙarshen katagataccen lokacin da muke da su yanzu ba. Idan ka ɗauka mejo abin da yake damun talaka, tunda talaka ne ya zaɓa nan, talaka ne ya dinga kashe kanshi saboda Buhari, bayan ya ci ma zaɓi wani saboda farin ciki ya kashe kanshi. Talaka Hajiya so yake ga ba nauyin da yake kan talaka irin ilmantar da zuri'arsa, nauyin da Allah ya baka ahalinka, kaga ka suna samun ilimi mai kyau saboda su ma gobe su tashi zama al'umma ta gari. Yau talaka yana samun ilimin da ya kamata ya samu. Babu bulo daya, babu kujera ɗaya da za a ce a wannan ƙarƙashin wannan gwamnatin an kai ta primary school ta unguwarmu sabanin canji da ya zo, don mu san cewa harkar ilimi tana neman canji. Sai ƙarin kuɗaɗe ma da talaka suka samu a jami'un gwamnati. Na biyu, harkar lafiya Hajiya. Babu wani asibiti da ada yake da likita biyu, yanzu ya koma yana da uku ko huɗu, kamar inda ake sa rai gwamnatin da muka zaɓa don canji za mu samu ba. Abu biyu kenan. Abu na uku Hajiya, a yau ba a gobe ba, ruwan sha talakawan Najeriya sun dogara da burtsatse ne, sun kuma dogara kuɗaɗen aljihunsu domin naira 50 naira 70 suke sayar ruwa a kowane lokaci. Ba mu ji shugaban ƙasa ya kula wannan abu ukun ba. Na hudu, noman da yake ta ikirari, an ji an kawo taki, taki kaɗai muke bukata, muna bukatar kayan noma irin na zamani, muna bukatar filayen noma. Hajiya, ni abin da zan gaya miki cewa wannan declaration da shugaban ƙasa ya yi na ƙara neman dama karo ta biyu, Allah ne ya nufe mu da shugaban ƙasa zai karɓi sakamakon shi. Al'ummar Najeriya matalaka da suka yi zaɓe suna cikin hankalinsu, ƴar manuniya za ta nuna wajen zaɓe da za a yi 2019. Sannan kuma ina mai jin daɗin a samar da third post third tire, wata jam'iyya ta uku mai ƙarfi wacce za ta bada balance, saboda PDP daga ita muka fito, APC muke tunanin za ta ceto mu. To ya kamata a samu jam'iyya ta uku wacce ƴan Najeriya za su iya tantancewa kansu mafita.
Ka ji ambassador, ku ɗin ma ba a yarda da ku ba.
To ai mu maganar da muke kaman ko baya ne da aka ce shi shugaban jam'iyya iya na ƙasa ya ba al'umma haƙuri, sai NAPC gwamnatin su suka fito suna ta wani surutu an ba da haƙuri akan lutin, ba maganar lutin ake ba. Daga ranar da ka koma jam'iyyar APC nan ne makarar barawo, shikenan ka zama san.
To amma tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ma kanshi ya fito ya ce ba wani wanda ya isa ya share ma Najeriya hawaye cikin shekaru hudu.
Ai Allah ne kadai zai iya share wa Najeriya hawayenta na kwana ɗaya ko shekara dubu ma.
Kuna da tambaya na?
Tambaya?
Ina son Buhari dan girman Allah ya fito dan soyayya da yake wa Najeriya da ƴan Najeriya, ya fito ya gaya mana nasarorin da ya samu. Ana yin tafiya ne tafiyar kurma. Mu ƴan Najeriya, mu ƴan jam'iyyar APC ba mu san abin da shugaban ƙasa ya a cikin shekaru ukun nan ba.
To bari na tambaye Abdulhamid dan Kerko, shine mai magana da yawun APC anan.
To alhamdulillah, ko naji bayanan ma abokan muhawara nan. Tsakani da Allah, su mutane ne da ni gansu masu adalci. kuma na yadda da korafe-korafen su a wasu abubuwan, amma kamar yadda kika jawo hankalin mutumin namu na PDP, babu gwamnati da za a yi tattaki a wulakanta ƙasa a sace kuɗin ƙasa, muna da dasuki duk da ba dan PDP bane, gwamnatin PDP ita ta kawo shi. Muna da Daizeni Alisan Mado yake wanda ni na taba zuwa ofishinta tana petroleum minister har gado ne a ciki, gidajen da take da su a Dubai da America da Switzerland da gurare daban-daban akwai su, ba ni na faɗa ba, duniya ne ta faɗa. Yanzu hakan nan bata isa ta bar Ingila ba. Akwai Alex Bade, tsohon kakakin sojojin Najeriya, akwai Iheje Rika, akwai Lieutenant General Menema,
nan
da yawa
nan da ka irgo su. Tambayar da nake so na yi a shugaban ƙasa Buhari, waɗannan mutanen da ake zargin su da sata, menene hujja ko wace amsa zai ba mu ƴan Najeriya da mun gaji da gafara sa?
Yayi tambaya yace ayyukan da
aikin da ayyuka
sai za a iya nunawa cewa
ƙware da gaske
Buhari yayi cikin
shi. Alhamdulillah, ayyuka sai an samu tsaro. Idan babu tsaro da su ba su samu da ni da ke da su mun zauna a guri ɗaya ba. Da ba ma ba mai ne da yanzu sai dai kawai mu fashe da gudu. Ko nan Abuja da muke Federal Capital Territory da suka gama sace kuɗin, yanzu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ƙarƙashin jagorancin FCT minister, hanyoyi kan da aka bubbude PDP ta gama sace kuɗaɗen. Wutar Najeriya da daga 2800 megawatts yanzu muna da about 8219 megawatts a Najeriya. Ba a taba ba a history. In muka ce Ghana suna da wuta, Ghana gaba ɗaya bai kai Lagos ba. Lagos kaɗai suna cin 1080 megawatts. Ka South Africa in muna magana akwai wuta a guri kaza, ba a dauke wuta kaza. Mu mutane nawa ne a Najeriya? Muna da kimanin mutane miliyan 200 a Najeriya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi kaɗai ne shugaba wanda muka sani da ni da su waɗanda suke magana akan cewa muna magana akwai barayi, mun yarda da sauransu. Ban ce APC gaba ɗaya sun fi kowa gaskiya ba, amma su suna da ittifaki da pastoci da musulmai da imamai da kowa da kowa ya san shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba barawo bane, bai taba satan kuɗin ƙasa ba, bai da sha'awan kuɗin ƙasar nan. Dan in yana da yayi petroleum minister, yayi gwamna, yayi GOC, yayi abubuwa,
yanzu
kuma shi shugaban ƙasa ne a Najeriya.
Mustafa baka ka kosa ka ce wani abu, shin shugaban ƙasa ya dace ya saki tsayawa takara a bisa kundin tsarin mulkin Najeriya ko a'a?
Yana da dama ya tsaya, amma ina fatan idan ya tsaya zai samu da internal democracy a cikin jam'iyyarsa, kamar inda aka yi primary 2015, aka yi zaɓe na gaskiya, aka bashi kudura ta zama firinjaye, ya zama shugaban ƙasa, ya zama dan takarar jam'iyya. Ina fatan zai bada wannan hurumin a wannan lokacin, ba za a amfani da ƙarfin mulki a danna wasu a hana wasu takara ba, kamar inda na fahimci gwamnoni da shugabannin jam'iyya suna kokarin su indoze ne sai shi kadai ne dan takara ba tare da wani ba, don wannan ba demokradiya bace. Sannan in an yi haka, ina mai tabbatar miki da zai wuya ƴan Najeriya, tunda su ma delegate din masu zaben ƴan Najeriya ne, ba za su fito su zabi wanda yake da amsa ta mai magana na baya, yake da ita. Alal misali da yake cewa tsaro aiki ba zai yi ba sai da tsaro, kowa ya sani a 2015 sun da tsohon gwamnan Kano injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso sai zama gwamna, ana ba ma ba mai a jihar Kano, ana duk tashin hankalin da ake. Amma cikin shekara ɗaya sai da ya zama a jihar Kano, daga ministry zuwa ta parastatal babu kwaya ɗaya da zaka daga ka girgiza, ba a gaya maka sanda aka zo a ina ake ba, kuma kafin wannan lokacin ina aka kai. Kowa ya gani irin track record da ya bari a jihar Kano, dan Kano ita ma wata karamar Najeriya ce,
ita wannan jiha ce guda ɗaya.
Haka ne, amma kuma me kamar zuwa ake aika Hajiya? Hajiya, ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da bayan an gama primary an fitar da ƴan takara, da ya kiyayi abinda na fahimci suna shirin yi, kar su shiga bita da kulle wajen samawa matasan ƴan takara zaga kobi da za su haifar mana da canji a Najeriya, shafa musu kashin kaji, dan kare amfani da jami'an tsaro da hukumomin tsaro a hana su takara, dan talakan Najeriya kai ya fito ya zaba abin da ya dace da shi.
Ambassador, kai kana ganin lokaci yayi da za a mika wa matasa wannan ƙasa?
Hakika lokaci yayi, amma abin da zan ce da farko shine kamar mai bayani na daga APC da yake bayani, saboda shi yawanci ƴan APC ina ganin maganganun su ba Allah a ciki. Abin da yasa nace ba Allah, to muƙaddara Buhari ba barawo bane bai taba sata ba, to sai mu kira shi azzalimi domin yana zalunta ƴan ƙasa, suna cikin bala'i da akuba na yunwa da masifa a ko ina, amma ba a taba cewa wani abu ba. Yanzu muƙaddara a matsayinsa mai gaskiya, a matsayinsa na mai son ci gaba a Najeriya, me yayi akan Ganduje lokacin da ya taro mutum dubu nawa ne a wajen taron nan, kowa daga adda gariyo sanda ba wanda ba shi da shi a hannunsa, me inspector general of police ya ce game da su, an yi condemning din wannan actin wanda shine siyasa ta gari, ko kuma an ba da dama ne daga yanzu shi Buhari ya ba da approval cewa kowa je ɗau makami ya rike,
duk wanda zai hana ya tsaya takara.
Ai wannan yana yi ne, suna yi ne, kuma suna barin ƴan uwansu. Ka gaya min taro da aka yi a Jigawa, me ya faru a Jigawa? An yi taron miliyoyin mutane na nuna cewa babu zancen sauran wani abu zancensa APC a Jigawa, amma kaga sanda ko gariyo ko wuka a wajen. An yi taro a Katsina wanda ya tabbatar mana da Lado ne kawai ya komo daga APC zuwa PDP a Katsina set, amma a ranar duk wani ɗan Najeriya da ɗan ƙasashen duniya ma yadda cewa Buhari ya faɗi tun daga Katsina.
to ga mu akwai wani sanda ko huka a wajen to ya za a ana maganar tsaro mutane suna in encouraging violence a ko ina amma kuma ba ta discouraging violence kuma a ce wai suna kokarin wani tsaro sanda da ake yi ta cewa wai da bomb anan bomb a can yanzu mutane nawa ne ba sa iya bin hanyar Kaduna sai sun daure
suke fara gwamnatin ko aka fara samun wayannan abubuwa
to barin dawo nan barin dawo wajen Khalid Ismail
ni
magana ka ta karshe lokaci ya fara
tambaya ta biyu da nake da ita akan shugaban kasa Buhari game da alƙawarori guda uku. Daya batun maganar yaƙi da cin hanci da rashawa. Na biyu batun maganar tsaro. Na uku batun maganar noma ma ajiye sauran saboda babu lokaci. Waɗannan abubuwa guda uku a yanzu duk ƙasar nan ta sani ya zo ya tarar da matsalar tsaro na Boko Haram a jaha a local government 17 a Najeriya. Yanzu mun shiga cikin tsoro na girman Najeriya gaba daya. Yunwa ta haifar wa mutane rashin zaman lafiya. Akwai matsala na kidnapping, akwai matsala na housemate, akwai matsala yanzu yau baka isa Katsina birnin Gwari Zamfara ka kama hanya ka tafi tsaf hanyar Sokoto baka da zaman lafiya da kwanciyar hankali ko garurukanka. Hanyar Jos zuwa Taraba Benue baka da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sannan
duk wannan laifin Buhari ne.
Wannan abun bai faru lokacin PDP ba. Sannan na biyu a yanzu a halin da muke ciki har yanzu talakan Najeriya bai san madafa shi ba. Duk abin da gwamnati ake cewa tana da shi na kuɗi ko a baya an yi sata a yanzu muna zargin gwamnatinsa ya zama kartigin barayi.
To barin dawo gare su ba da shawarar ka ta ƙarshe.
To gaskiya da mamaki APC sabuwar jam'iyya ce a Najeriya. Kowa da kowa ya sani kuma ta yi rawar gani ba don kuma ba saboda nan wannan gwamnatin ne idan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shine kartigin barayi ko kuma wanda suke sata ko kuma masu almundahana da bai kama Babacir ba. Babacir wannan gwamnatin ne kadai ta fara kama babba a cikin gwamnati.
Ya kama shi kama shi ta sha ina.
EFCC sun kira shi, bayan sun kira shi kuma aka cire shi, bayan cire shin da aka yi kuma aka yi watsi da shi. Kuma a gaya mun gwamnatin da ta fara zabulo barawo a cikin Najeriya. Ko da yaya ne an sauke shi. Abin da kuma nake magana, Hajiya ai ban san ka ba. Ya FIRS a Najeriya ita ta fara yanzu in ba dan gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na APC ba, ita ta hado mana about 3 trillion ba. Taba ba in history kuma banda haka customs sun kawo mana about 1.17 trillion a Nigeria ko lokacin dukko abinda aka samu mun samu 60 billion muka dinga tafa hannu amma yanzu gwamnati mai adalci gwamnati mai gaskiya gwamnati mai riƙon amana ta kawo mana sanity ta kawo mana tsafta babu yadda za a yi bari a matsayin nan APC da zan zo in bari akan cewa babu yadda za a yi a ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari idan an samu matsaloli ban ce gwamnati ku saboda shi ba mahasumi bane ba annabi bane ana iya samu matsaloli amma babu yadda za a yi ku ce akan alheri da muka samu ko kudade da aka dinga tara mana
to mun gode Madina da tawagarki wato sai mako mai zuwa zamu karasa wannan tattauna da aka fara fafato ta yau a Hafsat sai mu kawo kuma mai fashin baki jiddiddiba wannan tattaunawa mu ji ta ina zai farfasa ta
gaskiya kam ya kamata saboda mutane su bayyana
sabanci ina wannan hira ta dosa ne waye ba APC ne da MPDP suka fafata yau to sai a biyo
ba kuma ya albarkacin bakin kuma
ga wani sako guda daya daga Ilyasu Abubakar IKD Potoskum yace yau da gobe Allah ya sa hakan ya zama alheri ga mu ƴan jama'an Najeriya kuma insha Allah muna tare da shugaba Buhari shi kuma wannan Ashiru Usman yace ba ma tare
to ga Maryam Aminu Kano mai da garko tace mu dai fatan mu shine mu samu shugabanni na gari ko da ma wasu ne su wato kuma wanne daban ba wai Buhari ba kuma wai Allah ya kawo mana na gari
to amin amin sai mu ce da haka zamu tattara ina mu ina mu kan sai mako mai zuwa a biyo mu domin a ji karshen wannan fafata ta MPDP da APC akan takarar shugaba Muhammadu Buhari da kuma mai fashin baki da zai zo ya fayyace mana ko fayyace mana al'amarin yanzu kan a madadin
Hafsat Bello dan mai so
sai Daniel Brown dai ba da umarnin shirin Injiniya mu ne shi ne Mr. Skip ni kuma da na gabatar Usman Ahmad Kabara muke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na murya maka a Washington DC ku kasance tare da mu gobe Alhamis da muke maganar lafiya warji dai bincike ta zaro zance ba ruwanta a yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba